والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانجي سوى تعدين المسلم في أيام منا آية جوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوت آية تاريخ دا 45 muna kuma 16 ga watan 10 shekara ta 2023. Allah kaddara mana zama a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation dake a Bariki TRA cikin garin Gumel. A ci gaba da karatun littafin Kitabu Tauhid na Ash-Shaykhul Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Wancan satin mun yar gajeriyar gabatarwa da gabatar da uzuri da kuma ambata cewa insha Allahu a yau shine rana ta farko da zamu fara bin karatun da ke cikin shi wannan littafi mai albarka. Kai tsaye marubucin yadda Kitabu Tauhid kamar nuskar da take gabana, a wasu nusakhin akwai ambatan bismillah, bismillahir rahmanir rahim, kamar yadda yake galibin rubutun malaman musulunci sukan ambaci Allah madaukakin sarki dogaro da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke nuni da cewa duk wani aiki mai girma mai daraja wanda ba ambaci Allah ba to mai yankakkiyar daraja ce. To malamin sai ambata da bismillahir rahmanir rahim. Daya daga cikin masu sharhin littafin su ya ce a cikin nusakh da suke gaban shi akwai ambatan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alkarim, da haka akwai godiya akwai kuma yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamin bai doguwar gabatarwa ba, yana nufin kusan karatun da za a yi a yau kusan ita ce muqaddima da gabatarwa ta wannan littafi ko ta wannan littafi inda yake Kitabu Tauhid, littafin tauhidi. Kitab masdari ne na kataba, kataba yaktubu kitaban, daga gundaren kalmar rubutu inda aka ciro duk wata kalma da aka juya ta karkashin rubutu da ya rubuta da zai rubuta, kalmar kitab ita ce tushen shi. To aka ce kitab littafi at-tauhid, littafin tauhidi. Shi ma tauhidi masdari ne, masdari ne na kalmar wahada, a kadaita abu, wahada yuwahhidu tauhidan, ya kadaita, yana kadaitawa, kadaitawar ita ce tauhid. Da haka wannan littafin kenan ya zo ne ya baka bayani akan yadda ake kadaita Allah madaukakin sarki, kuma akan abubuwan da suka shafi ibada. Mun faɗa tauhidi gida uku ne: tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat. Amma galibin abinda za a ambata a wannan littafin dangantaka tsakanin bawa da ubangijinsa ta fuskar bauta. Yasa da malam ma yace Kitabu Tauhid kai tsaye kawai yace wa qaulillahi ta'ala, da fadin Allah madaukakin sarki, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, ban halicci aljinna, aljani ba, wal insa da mutum, illa liya'buduni, face domin su bauta mini. Wannan ayar ta zo ta yi mana bayanin menene ake nufi da tauhidi. Malam da yake Kitabu Tauhid sai kawo aya kai tsaye da za ta goyi baya menene ma tauhidi. Sai ce Allah madaukakin sarki ya ce hikima ta halittar aljani, hikima ta halittar dan adam ba komai ba ce illa liya'buduni. A cikin tafsirin kalmar liya'buduni ai liyuwahhiduni, face kawai dan su kadaita ni, ni kadai, face dan su bauta mu, shine tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada ko tauhidul qalb, abinda aka abanci aka umarci bawa yayi ko ya kiyaye ko ya kusanci Allah madaukakin sarki da shi na bangaren ibadoji. To wannan aya daya ita ce take zama mabubi akan dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya halicci aljani, Allah madaukakin sarki ya halicci mutum. Aljanu, muna jin kalmar aljanu, ba ma ganin su kuma ba ma fatan mu gan su, amma dai halitta ce da mun yadda Allah madaukakin sarki ya yi ta, sai ya tsara a tsarin shi ba ma ganin su amma su suna ganin mu. Amma Allah madaukakin sarki ya fifita dan adam akan wannan halitta din. To da mu da su din, babban dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya halice mu, mu duka kawai sai dan mu gurfana mu kasanta gare shi, ita ce kan ibada. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wannan ibadar ita ce abin da Allah madaukakin sarki ke bukata. Da haka duk tauhidi dan adam akan iya samu jibillatan, ya zama to yana ji a jikinsa, tabbas akwai mai halitta, akwai wanda ya halitta. Amma wannan tauhidin ba hi ne abin da ake samun aljanna da hi ba. Tauhidin da ake samun aljanna da hi shi ne tauhidi na ibada da kadaita Allah madaukakin sarki da ayyukansa. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qawlihi, da kuma fadin Allah madaukakin sarki, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah ya ce wa laqad, hakika tabbas, ba'athna fi kulli ummat, mun tayar a cikin kowace al'umma, in dai ka taba jin an yi waɗansu dangi na mutane ko dangi na aljanu ko waɗansu al'umma, lalle akwai annabin da aka tura don yin mu'amalar ci wannan mutane. Ba asna fi kulli ummatin rasula, mun tura dan aike, mun tura manzo. Me aikin wannan manzon? Shine ana'budullaha, cewa a bauta ma Allah. Bautar Allah shine aikin manzanni. Da haka dai yadda kake ganin girman annabi, dai yadda kake ganin darajar annabi, dai yadda kake ganin matsayin shi, ba abokin mu'amala bane na Ubangiji, dan aike ne da Allah ya zaba. Kuma aikin da Allah madaukakin sarki ya duro shi shine ya gaya wa mutane, su mutanen su bauta ma Allah, ba su bauta wa shi wannan annabi din ba. Babu wata al'umma da Allah ya turo ba sai ya tura ta da wannan aikin. Ani ibudullaha wajtanibu at-taghut, kuma a kauce ma tagut. Wannan kalmar ko wannan ayar kamar tana fassara maka la ilaha illallah ne, da yake maka at-tauhid, yana nufi kamar zai dawo ya maka bayanin menene la ilaha illallah. Can da kace la ilaha, kana cewa babu kowane irin abin bauta, illallah face Allah madaukakin sarki. Nan da yake maka wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah, kamar an ce maka Allahu huwal ma'bud, Allah shine abin bauta, shine daidai da illallah ta karshen la ilaha illallah. Wajtanibu at-taghut, ku kauce ma tagut. Tagut shine duk wani abin da aka wuce iyaka da shi, duk wani abu da aka bauta ma tagut ne. To kamar ka dawo da la ilaha, duk wani abu da aka bautawa ko za a bautawa ko ake bautawa, kai kana da yakini wannan abin bai cancanta da bauta ba. Ita ma wannan ayar kamar ta fassara maka menene at-taghut. Wata kace ina ji a gaba mallam zai fassara mana menene at-taghut, amma dai mallam Ibn al-Qayyim yake cewa shi at-taghut shine duk abin da bawa ya tsallake iyakar da Ubangiji ya shata mashi. Wannan abin an kira shi abin bauta ne ko abin biyayya ne ko wanda ake ma da'a ne? In dai da'ar ta tsallake iyakar da Allah ya shata, biyayyar ta tsallake iyakar da Allah ya sata, ko an bauta mashi, to wannan abin ya zama to tagutu. Babban tagutu shine shedan. Galibin lokacin an ce tagutu kai tsaye ana nufin shedan. To an aka yi maganar tagutai shedani ko shedan shine na farko. Sannan aka ce as-sahir wal kahin, dan tsubbu da boka su ma suna fadowa a cikin at-tawaqit. Sannan man hakama bi ghairi ma anzala Allah, duk wanda zai wa mutane shari'a ko hukunci ko sulhu ya tsallake abin da Allah madaukakin sarki ya yi, zai zama to abin shari'a sai wani abin shi ma yana zamantowa dagu sai man ubida wa huwa rabi wanda aka bauta masa alhali ya san wannan haƙƙin na Allah ne kuma ya aminta to wannan mutumin shi ma yana zamantowa dagu akwai na ikan ibada da ba sa halatta sai kamar da Allah madaukakin sarki to a mutum ya zo yake roƙonka irin roƙon da ake ma Allah wannan abin ibada ne in ka sani kai shiru to kana fahi a cikin dagutai ko mutum ya nemi agajinka a gurin da ma baka san yana neman agajin ba a baka labari kuma kai shiru wannan yana fada cikin dagutai ko a garin gaisuwa ake ma sujada irin sujadar da ake ma Allah madaukakin sarki ko irin durƙusan da ake ma Allah madaukakin sarki saboda kai baba ne ko babba ne ko mai daraja ne ko mai saraki ka ji dadi a ranka yana fadowa a cikin sahun man ubida wa huwa radi sai man da'a an-nas ila ibadati nafsi duk wanda yace wa mutane ku zo ku girmama ni ku bani haƙƙi irin na bauta ko kuma mun bauta wata siffa ta Allah ya bawa kanshi ko mutane sun mai ko basu masa ba shi ma yana da matsago so wannan aya ce take gaya mana aikin manzanni fada da wannan abu su tabbatar da bautar Allah su kuma hana mutane su bauta makaguti ana ibudullaha wajtanibu taguti wa qawlihi sai fadin Allah madaukakin sarki wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace wa qada rabbuka kalmar qada tana nufin al-qada'u wal qadar wani lokacin kuma tana nufin الحكم ولوكس انتنا نفن الشرء او التشريع الله يا زرتر الله يا هكنت قضى ربك مي زرتر يا هكنت الله تعبدو إلا إياه كر أبوتا وقوة فاتشي إنكي كالي داك دواني أبو دكسان أنا أبوتا وقوة يليمو أبوتا مطا قوة أكي أبوتا مطا hukuncin Allah ya ce kar abauta masa Allah ta abudu illa iyyahu wato shi shi kadai din wannan ma tana gaya maka la ilaha illallah Allah ta abudu la ilaha illallah shine illa iyyahu Allah ya zartar kada abauta ma kowa wato shi shi kadai wa bil walidaini ihsana mahaifa guda biyu uwa da uba Allah madaukakin sarki yace a kyautata musu wannan kyautatawa yana daga cikin tausayawa yana daga cikin girmamawa yana daga cikin agazawa yana daga cikin karbar maganganun su yi musu biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah madaukakin sarki ba daukan tsawainiya da su yi musu hidima masiha da wa'azi gaya musu kalmomi mai dadi wanda daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya dora wa kowane bawa kuma kowane wanda yake da mahaifa wa tabarabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan ayar tana da karashanta amma dai muhallin shahid a cikin ta shine alla ta'budu illa iyyahu wa qawlihi da fadin Allah madaukakin sarki inda yake cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a Allah yayi umarni wa abudullaha ku bauta ma Allah bautar Allah madaukakin sarki shine duk abin da Allah ya bukata yake so a bauta mashi an sha bada ma'anar ibada amma an ce jami'a ita ce ma'anar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bada shine suna ne ismun jami'in li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wa min al-af'ali wal aqwali adh-dhahira wal batina suna ne da ya haɗe duk wani abu da Allah madaukakin sarki yayi umarni yake so ya yarda da shi wannan abin magana ce ko aiki ne a zahiri ake ganin abin ko a boye ake ganin abin wannan abin yana amsa sunan ibada yana daukar sunan ibada to duk wani abu da Allah ya umarni yace amin to karawa kuwa sai shi kadai duk wani abu da Allah yace ina so nawa ne dokar awa kowa sai shi kadai a zuciya wannan abin yake ko a zahiri wannan abin yake a zuciya Allah madaukakin sarki yana so idan zaka dogara ta sallama al'amari to ya zamanto shi ka dogara da shi ka sallama wa al'amari wannan abin ibada ne. Allah yana so idan zaka ji tsoro yaga cewa shi kake jin tsoro to wannan jin tsoron ibada ce. Idan zuciyarka za ta kaskanta ta ga ba ta da kima ba ta da daraja Allah yana so yaga a gaban sa ne ka kaskanta kai da baka da daraja wannan abin yana an sunan ibada. Waɗannan duk abu ne da za a gani a cikin zuciyarsa ba lalle bane dan adam ya gansu a baki azzahira kuma fa shine kamar dukkanin ayyukan ibada na zahiri kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin yake yake yankan suna yankan layya yanka na hadaya waɗannan yanke yanken ya zamanto kawai Allah kadai aka nufata kuma dan Allah madaukakin sarki aka yi shi wannan aiki ne na zahiri kada ka yanka magunki kada ka yanka wa aljani kada ka yanka dan bada wata fansa ga wata iska ko a ce an karanta maka wata yatsu ta ce he ta ha jini a yanka mata zakara ko wai wannan dukkanin abubuwan suna fitar da mutum daga tsarin addinin musulunci. Sannan kuma sallah da muke yi ta zahiri salati ko dai sallah da muka yi asuba azhar la'asar maghriba isha'i salati yake iya daukan addu'o'i duk kira da zakai a baka agaji ko a taimake ka ko a karbi ibadarka ko a karba maka bukatarka waɗannan ya zamanto ita ma ga Allah madaukakin sarki za a yi shi shine fadin wa abudullaha ku bauta ma Allah madaukakin sarki wala tushriku bihi shay'a kada ku yi tarayyar komai da shi. Wannan kalmar shay'a din suka ce nakira ce fi siyaqin nahyi a samu nakira hine a samu faduwar wasu labiyu a ƙarshen kalma ita ce take numar nakira ma'arifa hine a samu alif da lam a farkon kowace kalma a larabci duk kalmar larabci ɗayan biyu ce ko da zaman to da alif da lam a farkonta ma'arifa ce ko a samu wasala guda biyu fataha ko kasara ko damma a ƙarshenta nakira ce. To idan ka samu kalma mai faduwar wasu labiyu in a daidai lokacin hani ake to ana nufi duk abin da zai fado karkashin wannan hanin to a kansa ake magana da aka ce wala tushriku bihi shay'a kada kowa Allah madaukakin sarki tarayyar komai to kowane irin aiki ne in dai tarayyar ce komai kankanta shi to kar a wa Allah madaukakin sarki. Ina ji ɗan uwa sun sani ana raba shirka gida nawa shirka gida na gida biyu daute daute a shirkul da larabci a shirkul akbar wa shirkul asgar akwai babban shirka akwai karamin shirka me bambancin babban shirka da karamin shirka me bambancin babban shirka da karamin shirka ina so wani suke jin sa ba ni kadai ba na na karaman shirka na to ba mu misali na babban shirka masu bautar gumaka yana cikin ashirkul akbar ina jin ka na masu bauta ma annabawa kamar kiristoci da suke bautar Yesu yana cikin ashirkul akbar kamar musulmi da suke bautar waliyai ko da ya kira kansa musulmi kuma ya bauta wa wali yana fadowa a cikin ashirkul akbar babban shirka da in an bugauta ba a fitowa ashirkul asgar fa Allah ya hore mutum iya karatun Qur'ani. Mallam yace mutum da ya iya karatun Qur'ani ya rera kawai dan mutane su yadda huriyarsa akwai dadi ya iya. Wannan duk da shirkul asghar. Me bambancin babbar da karamar? Ko ku ba ni gani? To wane karba mallam ya gani? Na'am. Na'am. Kai sai ya fita daga musulunci ba za ka iya fita shi bane. Na'am. Ba za ka fita daga musulunci ba amma dai ana lissafa shi a mai sako. Kuma ba lalle bane Allah madaukakin sarki ya dawo mun da shi a wuta. Kuma ba ma lalle bane a kona shi. To wace ce ta halarta ai? Na? Babu ko? To da Allah madaukakin sarki ya ce maka wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Din rabe-raben da malamai za su ma na shirka kar ka dauki ko daya. Kawai suna raba maka ne wannan saboda wasa kwakwalwa da ilimi da bayani da fito da abubuwa fili, amma babu wanda Allah yake so. Da ashirkul asgar, da ashirkul akbar, da ashirkul khafi, wanda manzo Allah ya ambata. Shirkar da ma ba a iya gane ta an yi, dukan su ba wanda Allah madaukakin sarki yake so. Wannan kalmar da Allah madaukakin sarki ya maka wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a, inda ka ji sunan shirka kowace iri ce, to Allah madaukakin sarki yayi hani kada a yi samu wannan shirka din. Wa qawlihi, da fadin Allah madaukakin sarki, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Allah madaukakin sarki yace qul ta'alu, sai da su ta'alu ku taho. Atlu ma harrama rabbukum alaykum, ku taho. Wannan kamar kira ne Allah madaukakin sarki yayi da duniya. Sai ce musu ta'alu ku taho, atlu ma harrama rabbukum alaykum. Atlu ko in karanta mu, atlu ubayyin, in gaya muku abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta a kanku. Wannan ayar kenan tana gaya maka hatta mas'alatu ta'lil wa mas'alatu tahrim haqqun lillahi ta'ala. Cewa abu kaza halal ne ko cewa abu haram ne, duk duniya ba wanda isa sai Allah madaukakin sarki haƙƙin sa ne. Sai ce to a gaya wa duniya ku taho, in gaya muku menene haramun a gare Allah tushriku bihi shay'a. Abu na farko da Allah madaukakin sarki ya haramta sai ce Allah tushriku bihi shay'a, kada ku tara komai da Allah madaukakin sarki, duk wani nau'i na shirka. Wannan shi'a din ta sake dawo mana a nan gurin ko? To kowace irin nau'in shirka Allah madaukakin sarki ya ce kar a yi ta. Yasa malamai suka ce a'azamul muharramat, mafi girman abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ashirku. Akbarul kaba'ir ashirku. A cikin manya-manyan laifuka wacce ce tafi kowace girma suka ce shirka. In aka tambaye ka akbarul manhiyat, mafi girman abin da Allah ya hana a duniya, hau ita ce dai ashirka. Akbarul munkarat ko ankarul munkarat, mummunan aikin da Allah ya fi sawa baya so ya fi munanta shi, hau ita ce wannan shirka din. Da haka duk wani abu mai muni mai kazanta in ana magana akan su shirka ce. Da haka da yace ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaykum, sai ya fara da shirka ya ce Allah tushriku bihi shay'a. Sai ce wa bil walidaini ihsana, su iyaye a kyautata musu. Har yanzu nan wa bil walidaini ihsana tana tafiya tare da umarnin Allah madaukakin sarki. Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a, sai ce wa bil walidaini ihsana. To daga cikin abu na biyu nan, abu ɗaya gaya maka Allah tushriku bihi shay'a shine haramtawa, bil walidaini ihsana wani umarni ne na ake kyautatawa mahaifa. Sai ce wala taqtulu auladakum min imlaqi, kada ku kashe yaranku, kada ku kashe ƴaƴayenku, min imlaqin, saboda tsoron talauci. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, Allah madaukakin sarki ya ce mu ne muke azurta ku ko mu azurta wannan ayyan naku. Arzikin ka daban, arzikin ɗanka daban, rayuwarsa daban,
rayuwa taka daban inde saboda tsoran babu ne saboda talauci karka kashe ayyanka Allah ya nahnu narzuqukum wa iyyahum abu nabi da Allah madaukakin sarki ya haramta a wannan aya shine kisan yara kanana wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan Allah ya ce kuma kar ku kusanci alfasha ma zahara minha alfashar da take ana yin ta a fili a zahiri barna a kasuwanni barna a gidan giya barna a fili barna a cikin bukukuwa barna a gaban radio barna a fili barna a gaban talabijin a TikTok a WhatsApp wannan duk ma zahara minha abinda wani ne zai iya gani ya shaida Allah madaukakin sarki ya ce kar a yi wama batan da kuma wata takoyi wannan a cikin gidanka ne wannan a cikin ɗakinka ne ba wanda yake ganin ka sai Allah madaukakin sarki inda aka san ka ne inda ba a san ka bane in dai wannan abun mummuna aiki ne alfashin Allah ya haramta ya ce kar a yi shi wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wama batan wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq Allah ya ce kada ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe ba sai da haƙƙi ran da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe ita ce nafsu mu'mina duk ran da take da imani to haramun ne Allah madaukakin sarki ya hana a kashe wannan ran kuma mun karanta a hadisin 40 an-Nawawi daga cikin abubuwan da suke sawa a karanta ko a kashe mu'mini ko musulmi daga cikin haƙoƙin sai ya ce akwai asayyibul zani a samu mai gida magidanci wanda ya taba aure na sunna kuma ya san matarsa a tsari na sunna aka kama shi da laifin zina wannan mutumin ana kashe shi wan nafsu bin nafs ko idan mutun ya kashe a kashe shi yana daukar sunan bil haqqi wa tariku lidinihi ko mutumin da yayi ridda ya bar addinin shi ko mutumin da yayi fashi da makami a garin fashi da makamin ya dauke dukiya ya kashe wannan hima ana kashe shi a cikin al'umar musulmi da sauran laifuffuka da aka lissafa shine wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi sai Allah ce zalikum waɗannan laifuffukan da aka lissafa aka ce ku guje su wasaqum bihi Allah ya muku wasiya lalle 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 ku guje su la'allakum ta'qilu domin ana sa ranku hankalta ku yi hankali ku kauce ma abubuwan da Allah madaukakin sarki ya gaya muku masu cutarwa ne a gare ku hani na biyar sai ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda kada ku kusanci dukiyar maraya galibin maraya ko ya zama to bai da ƙarfi saboda karancin shekarun shi ko ya zama to bai da ƙarfi saboda bai san yadda zai mu'amalanci gwamnati ya karbo haƙƙin shi ba ko zama to bai da ƙarfi saboda yana da tabi a cikin hankalin shi zaka ita da wannan shekara 50 ne amma bai ma san darajar kuɗi a hannun shi ba har yanzu na a matsayin yace wani lokacin da babansa ya rasu duka bai su shekara 2 ko 3 ko 4 ko 5 ba yana nan a matsayin maraya Allah ce to duka irin waɗannan nau'ikan dukiyar kar a kusance ta da taba wani ko ma'aikacin gwamnati ne yawa gwamnati aiki yayi ritaya amma bai ma san yadda zai je ya karbo haƙoƙin shi ba ko magadansa su karbo haƙoƙin shi ba wani na faɗuwa karkashin malul yace ita ma wannan dukiyar Allah madaukakin sarki ya hana a taba ta kada amma a kusanci ta ba ma taba bai ce wala taqrabu kada a je kusa da ita illa billati hiya ahsan face abin da yake shine mafi kyau mafi dacewa anan da ake taba dukiyar maraya ita ba da mai kyau ake taba dukiyar maraya ba da mafi kyau ake taba dukiyar maraya kana da kudin maraya kana juya shi a hannunka sai aka ce wannan gidan idan an saya an bada haya za a samu riban naira 50,000 a shekara kudin haya kenan ko kai kuma kana so ka kara aure sai kace to bara a sai masa gidan naira miliyan 1 sai in shiga in ke bada hayar naira 50,000 kuma in shekara sai za ka dauki 50,000 din ka bada kaga ai da kyau ko sai kuma aka ce idan kuma ka sa wannan naira miliyan din aka bude shago iri kaza duk shekara za a ke samun ribar 150,000 in ka sai gida kana da maslaha in ka bude shago yaro yana da maslaha yanzu idan ka sai gida cinye kudin kai lalatawa kai an karu ko ba karu ba amma da shago aka bude fa karuwa tafiya ko bata fima to inda sun samu ne kuma inda zaka bi umarnin ubangiji ka hakura da zaka maslaha ta sayin gida sai ka bude masa shago saboda nan zai samu rubun ukun abinda zaka bada kudin haya to ita ce abinda ake nufi da ahkam ba wai raguwa za ta yi ba ba asara ba ce za ta shigo amma inda za a fi samun alheri da albarka nan aka ce a sa dukiyar maraya illa billati hiya ahsan kuma za a ci gaba da juya wannan dukiyar ala tariqatil ahsan hatta ya bulugha ashudda har sai lokacin da karfin sa ya kawo yayi buku ya iya lissafi ya iya buga calculator ya san sayan hannun jari ya san yadda kuɗi ke narkewa ya san yadda baya narkewa ya san almubazzaranci ya san tattalin arziki idan aka lissafa in aka sanya hannun kuɗin wani ma a hannunsa bale lalace baran tananansa to sai a kira mutane a tare da shi to ƴan uwa malam wa na zo kai liman zo mai unguwa zo jama'a dai wani yaro lokacin da ya rasu babansa ga takarda da aka yi rabon gado dukiyarsa naira kaza ce kuma gata amma an juya ta daga shekara zuwa kaza an samu kaza an samu kaza lokacin da aka bar shi dukiyarsa kaza ce yanzu dukiyarsa ta koma kaza a ciki an masa dawainiya iri kaza da iri kaza da iri kaza kudin ka yanzu naira kaza ne jama'a ku kirga ku gani ya kai ko bai kai ba a kirga a kirga a ga cewa wannan kudin ya kai abubuwan da duk aka lissafa a dan hakuri a kawo dukkan su dosta a lissafa a ga cewa dukkanin abin da aka ce an yi a wannan dukiyar yana nan an yi cikin wannan dukiyar ta maraya a kirga sauran a gani kuma sai a rubuta takardar sheda a ranar kaza da ranar kaza maraya kaza da yake kudi iri kaza a gaban wane da wane an dawo da dukiyarsa an bashi ita a gaban shedu kaza shikenan an fita duk inda aka je aka dawo a gaban al'umma ka fita kuma insha Allah a gaban Allah madaukakin sarki zaka fita wannan shine hakkin da yake bi akan dukiyar maraya to Allah ya ce lalle kar a kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashudda wa aful kayla wal mizana bil qist Allah ya ce ku cika abin awo wal mizan da sikeli bil qist da adalci in zaka auna ka auna da adalci in zaka auna ka auna da adalci in zaka dora abun awo ka auna in kai zaka saya da adalci in aunarwa zaka yi ka auna da adalci kar a saya ka cutar kar a sayarwa ka cutar mun samu abubuwa guda shida da Allah madaukakin sarki ya haramta Allah ce la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma dora wa kowace rai face ita ran abin da ba ta iya wadannan dokokin da Allah madaukakin sarki ya lissafa mana ya san za mu iya wata kil kuma a wajen awo din ba mamaki lokacin da kace auna dalili wani lokacin tsakanin bahu da shimfiɗa zuwa bahu akan samu bambancin awo so idan dan abin da bai taka kara ya karya bane ba kuma ba da ganganci aka yi ba da niyyar cutarwa aka yi ba irin waɗannan kurakuran Allah madaukakin sarki yana yafewa ba mamaki lokacin da ka ga dauna a sikeli da aka dora sai ya ba da kilo 10 da waya daya da aka dauka daga nan kuma aka maida wani sikelin sai ya bada kilo 10 da rabi kai ka manta can kilo 10 da waya daya bada nan ya bada kilo 10 da rabi ba akwai bambancin waya hudu ba in dai ba da ganganci aka yi ba ba da niyyar cutarwa aka yi ba wani abin da ya faru tsakani Allah bai kama wa shine ma'anar la tukallafu nafsan illa wusa amma akwai abubuwan da masu awo suke yi wani lokacin sai ka zo zai auna maka buhu 10 nan he waya uku ta hau sai ce ta mutu nan ma he uku ta hau sai ce ta mutu nan ma he uku ta hau sai ce ta mutu nan ma he uku ta hau sai ce ta mutu abu hudu ya kashe ma kilo 1 shi kuma idan ya je zai auna duka za a hada masa hi lokaci daya madadin yanzu ya sai kilo 800 sai ya samu kilo 801 kuma ya san dama zai samu wannan dayan to wannan yana daga cikin abin da sai Allah madaukakin sarki an mai bayani amma idan ka'idar ita ce haka zaka auna abahu zaka aunar abahu kuma wannan wayar daidai ba za ta fito ba to da nan da san Allah ba zai kama ba amma idan ka san a gaba za ta fito maka to wanda zaka saya a baya ma sai ka fitar masa wannan kudin nasa na waya guda kana daga cikin guraren da tabbas aunawa a suke ne ko awo da kwano sai an yi takatsantsa yana daga cikin abin da sai an mai da shari'a sa a gaban Allah madaukakin sarki masu awo da masu auna sai sun yi a hankali da masu sa tip idan za ka auna yadi mu taba gida ko akwai wanda in ya ga yadin sa zai mutu in ti 30 hida hida ne amma idan ya gane zai asara haye mai da inci 35 kit 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 baka san sani ya mira 35 biyar madadin yadi ɗaya ya mutu kai ta hikayar sa chap chap ya sa yadi 20 in ya sa yadi 31 hida rabin yadi zai mutu sai sa maka 35 da rabi ba za ka gane ba ko ta da ba in ya bude sai ta yadi hudu ne in ba ga cewa inci biyu bai kawo ba ba zai kula ba kit kit hesa daga karhe mutum 10 da suka sa ya samu yadi daya wannan yadi dayan akwai magana a kan shi amma idan kawai tsakani da Allah ka auna da ka kama kai kai kana tsammanin daidai yake a ya zame baka sani ba inci biyu ya fita inci uku ya fita wannan lanu kan laku nafsan illa wusa amma kai da niyya ka san zai ragu to lalle Allah madaukakin sarki sai ya kama a wannan inna wa aqul kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wusa sai ta wa idza qultum fa adilu idan za ku furta magana ku faɗa da bakin ku bi adalci wannan magana za ka yi akan mutum ka mai adalci ɗan siyasa jam'iyyar ku ɗaya ko ba ɗaya ba ta kai mai adalci takarar neman aure kuka yi da shi ka masa adalci ba maki baban mu duk ya kira ku sai da Allah na ga kana ba wajen yarinyar nan wane na ba wajen zai nan amma a ganin ka da kai da shi ya fi dace ku daga ce to gaskiya inda ya ta ce in ni zan bayar gaskiya ni zan bawa me yasa ce gaskiya saboda Allah ya fi ni karatun boko saboda Allah ya fi ni karatun addini saboda Allah ya fi ni kiyayewa abubuwan addini na zahiri kuma mutum ne mai tausayi kuma yana neman na kanshi yana da kyauta wala abun hannunsa bai tsoro masa ido ba ni kuma gaskiya Allah na gani ilimi na bai ma kai nasa ba hidi girarsa uku ni digiri na biyu haddasa ido su cinte gyangyam ni ta ido na 10 amma dai ina kokarin yi shi dan kasuwa ne yana da kaza da kaza da kaza ni ko yanzu ma nake kokarin hada jari kuma ni gaskiya Allah na gani ina da dan mahabbi a ciki mutane mutane ne wani za su iya idan da za a tambaye su irin wannan da wannan ba mutum duka bane za su iya yasa su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna neman aure ana iya tura mutum ɗaya zai wakilci mutane guda uku shi yana nema mutum biyu suna nema shi ɗaya zai iya wakiltar ka je ka samu a bayan riya ka ce da ni da wane da wane muna neman ƴarka mun zo a bamu izini ni ga credit ɗina shi ga nasa shi ga nasa kuma zai adalci irin wannan shi ne ake so ya dawo a tsakanin mu wa idza qultum fa'dilu idan za ku faɗi magana a kan mutum ku mai adalci duk abin da kuka san na gaskiya ne yana da akwai ku gaya mashi duk abin da kuka san ba nasa bane ba ko da an liƙa masa ku ɗauke masa shi ne ma'ana wa idza qultum fa'dilu shi yasa imamu nasir sa'adi da ya zo tafsirin shi wajen walilil mutaffifina alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawfu sai yake cewa shi a nasa gurin ko musu kuke da kai da mutum yana lissafo hujjojinsa he ya manta wata wajibi ne ka tuna masa wannan hujjar tasa kes kuke a gaban alkali kai lauya ne da kake kare mai kara he kauya ne da yake kare wanda ake kara yana jero wasu jawabi he ya manta wata doka wadda inda an tuno ta za su taimake shi wajen fin nasara a kotu ya ce wajibi ne da he an gaya mashi kamar zaben Kano da aka yi ko shari'ar Kano da aka yi a tribunal adalci masu analysis sukan ce lauyoyin NPP sun yi kuskure wajen neman bukata kaza da sun bukata da aka na shari'a ta canja so inda musulunci ake da gaske su wannan lauyoyin na NPP ko na APC suna sane sai su musu amma fa kuna da haƙin neman kaza idan kun nema da aka na za ta canja wannan shine babban musulunci da kowane irin tsari a cikin shari'a a musulunci za a yi amma a demokradiyya ba za a iya yi ba shi yasa nake faɗa duk yadda rayuwa ta kai ta kawo duk yadda rayuwa ta zuwa wallahi ba abin da zai mada daɗi sai addinin musulunci shi ne yadda dan ina neman haƙƙina kar in sane ta da naka dan ina kokarin neman gaskiya ta kar in mai da ta fi gaskiya ta zama to ba gaskiya ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mene ce kuna zuwa gaba na da shari'a da ƙararraki amma wani ku yana iya tsara hujja sama da dan uwan shi idan na saurari yadda ya tsara hujja ya gabatar da jawabansa sai in bashi haƙƙi yace to idan nayi hukunci a irin wannan bisa abin da naji yace to wannan mutumin in ba haƙƙinsa bane na bashi na yanko garwashin mutane na danka mai a hannun shi in ya ga dama ya rike in ya ga dama ya saka a yake da yana nufin koda ka faɗi jawabi kaga za a baka gaskiya kuma baka da gaskiya sai ga alƙali amma fa akwai matsala kaza da matsala kaza wanda zaka sa tunaninsa ya canja wannan shine abin da aka sani na tarbiyar musulunci shine wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba kuma wanda zaku yi magana akan sa koda mu kusanci ana neman kudin gwamnati an sace dala dubu kaza an koye AFCC ta bayar jiran ko tana bincike sai aka tambaye ka ka ga babanka ya shigo da jakunkunan kudi ka ce eh a ina sa ka ce a tanda a sama a hau a tadda daloli a kwaso a maida gwamnatin Najeriya idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba ka ce a arami aka hada aka sa anan ba bai sa ko ya tsine maka ba za ka kama ka ko ya ji hauhinka ba za ta zo na abu ba kuma in an dauke ba za ku tozarta ba din wa idza qultum fa'dilu yanzu saboda Allah mutum nawa ne zai iya ba da shaidar da za ta cutar da mahaifinsa a kotu ko a gaban al'umma ko a gane bai da gaskiya mutane da yawa ba za su iya wasu fa kadal ake kafawa na investigation inda sun faɗi gaskiyar abin da aka yi za a gano inda aka lattake amma sai a sai bakinsu a sai haidarsu su juya maganar wannan banda musulmi a ciki idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba sai ce wa bi ahadillahi awfu alƙawarin Allah madaukakin sarki ku cika shi mun yi alƙawarin Allah madaukakin sarki su ne almawasiq akwai alƙawarin Allah na cewa za mu bauta mashi akwai alƙawarin Allah madaukakin sarki da muke mai sau 17 a rana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muna cewa shi kadai za mu bautawa in mun takura muna neman agaji shi kadai za mu nemi agajinsa wannan ma alƙawari ne na Allah madaukakin sarki lalle Allah yana da buƙatar mu cika masa irin wannan alƙawari ne banda waɗannan kuma duk wani nau'ikan alƙawari da aka yi wajibi ne a cika su ko tsakanin mu da Allah ko tsakanin mu da junan mu kun kula yarjejeniyar ciniki akan ka'ida kaza to a cika wannan alƙawari na yadda zan sai wannan abin akan naira miliyan 30 in biya kuɗi ranar 17 ga watan Oktoba to ka saya din wajibi ne ka biya kuɗin wajibi ne a wannan ranar da aka ambata wajibi ne wa bi ahadillahi aw ko ka je neman aure sai a yarjejeniya da kai akwai samari masu munafurci idan uban ya sa masa yarje sai na dauka ba komai ai za mu aika za ai kaza yayi wa uban dadin baki in ya kai ta gida ya ajje ta kirim aka ce kaza tani wala ban yanda ba akwai wanda za a yi sharadi a ce masa ba za mu ba ka yar mahita yi karatu sai ce na yadda NCE ya ce ni digiri ma zan sata alƙawari ne ko ba alƙawari ba ne ba to idan aka baka yarinya akan wannan alƙawarin za ta yi karatu wajibi ne ta yi karatu ni zan baka auren yata amma ina da alƙawarin sai ta yi aiki ɗaya biyu ne kawai ko ban na so ni mara aiki nake nema ko kuma baba da za ku yi haƙuri ni aikin nan ba na son shi amma zan yi ƙoƙari wajen riƙe ta an fita lafiya ƙalam na yadda zan nema mata aiki da zai gida ka sani wala ban yadda ba saboda daidai lokacin ka kanjame ta ta tara maka yara in ta fita ma ba yadda za ta yi ka haɗa ta da kanjaga saboda haka kullum suna maka Allah isa kai kana musu Allah isa wannan ba daidai ba ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi dacewar alƙawarin da ya kace a kiyaye a tsare shine alƙawarin da aka halasta farji domin shi in dai za a baka yarinya a halasta ma ita to wannan alƙawarin da aka gina shine mafi girman alƙawarin da ya dace a gina shi da kai da makwabcin ka sai ko ka kulle yarjejeniya ya zama alƙawarin Allah madaukakin sarki abokin cinikinka alƙawari ne da aka wabi ahadillahi awfu alƙawarin Allah da alƙawari ko mu'amala ko wani abu da ake kullawa Allah ya ce awfu a cika shi sai ce zalikum wasaqukum bihi waɗannan ma Allah madaukakin sarki ya muku wasiya da shi la'allakum tadhakkaruna dan ku wa'aztu kuke tuna abin da Allah madaukakin sarki ya gaya muku yace wa anna hadha sirati mustaqima wannan addinin musulunci tsarin yadda manzon Allah ya zo da shi ya karantar da shi Allah yace shine tafarki na madaidaici fattabi'uhu ku bi wannan tsarin da na dora manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan shi wala tattabi'u subula kada ku bi wadansu hanyoyi kanana 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 fatafarraqa bikum sai ta rarraba ku an sabili daga kan tafarkin Allah madaukakin sarki zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqu Allah sai wannan ya muku wasiya dan ku zama to masu biyayya ga Allah madaukakin sarki wannan ayoyin guda uku suna daga cikin mafi girman ayoyi a cikin alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki ya lissafa abubuwa manya da bai so kuma ya dora mu akan abubuwan da shi Allah madaukakin sarki yake so a dalilin haka ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala wanda dai yake so ya karanta wasiyar da manzon Allah ya bar duniya akan ta a din mai yoma mace ana so kafin ya bar duniya yayi wasiya ko mai mulki kafin ya sauka yayi wasiya ko magidanci kafin ya rabu da matar shi ya mata wasiya ko mata kafin ta bar mijin shi ta masa wasiya to duk wanda yake so shi ya karanta wasiyar manzon Allah wanda yayi rubuta ya sa mata stamfi to ya karanta waɗannan ayoyin da muka yi bayani akan su qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan ita ce magana Abdullahi dan Mas'ud akwai hadisi guda ne ina ga zamu karanta shi sai mu kwana masail din sai mu karanta su a sati mai zuwa insha Allah ta'ala wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu qala an ga hadisi daga mu'adh dan jabal Allah madaukakin sarki yarda da shi mu'adh dan jabal yana daga cikin manyan manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kuma babba ne a cikin mafahimta ko masu fahimtar ilimi da addini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin ilimin shi da darajar sa wajen Allah madaukakin sarki to Mu'adh dan Jabal yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa sallam ala himari na kasance abokin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan jaki radif mene manzon Allah ya hau jaki sai dora ka a bayan shi ko ya dora ka a gaban shi wannan rungumar da ake akan jaki idan ta ake kira radif ko irdaf to manzon Allah ya daura sahabbai daban-daban yana kan doki ko alfadari ko jaki ko rako mai dora wani wannan karshen falala ne a ce ga jikinka ga jikin manzon Allah akan abin hawa wannan karshen alfarma ce kamar kai ne a ce yanzu miloniyan garinku ko biloniyan garinku zai yi tafiya zai tuka mota a ce zo ka hau wannan ba karamin alfarma bace na taba wani ganin arne yace ya samu wata alfarma da yake ji kamar ba zai taba samun ta a duniya ba yace wanda dalili ya taba hada su da dangote yace kuma shi yake tuka mota yace saboda haka da shi da dangote a motar kuma dangote yake tuka mota yana ce wannan ranar ba za ta tsoma mai tuwa ba a ce bilonia wanda yafi kowa kudi a duniya a ce yana ma direba yace ina ganin wannan ranar kawai ta tsoma mai tuwa ba to ina kuma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya hau abun hawan kuma ya dana ka akan wannan abin hawan ai karshen alfarma ne a duniya to Mu'adh dan Jabal an masa irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama madadin a hau ayi tafiya haka yana fa'idantar da sahabban shi da ko tafiya ce ta hada ku a mota madadin hirar duniya da zage-zage a tattauna abubuwan da za a amfani da shi a duniyance a tattauna abubuwan da za a amfani da shi a lahiranci yasa aka ce waɗansu daga cikin malaman ko mota ce ta hada su da an hau an yake kara fara tafiya kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin yana zuwa rubu'ihi wannan ya tafa da yaje rubu'ihi wannan ya tafa da yaje rubu'ihi wannan ya tafa wata kila idan kilomita 300 za su yi kan su je sun yi iru 20 ko izo 25 sun kare tilawar nan ko ba su kare tilawar nan ba sun kare idan za su jiyo suka yi izo 15 ko suka yi iru 20 sun gama yasa to madadin hira da cin gulma da waye abota tilawar Qur'ani suke ko da hadari aka yi zuka ce sun tafi ne suna cikin karatun Alqur'ani to shi ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan abin hawan sai ce ya Mu'adh
atadri ma haqqullahi ala al-ibad ka san meye haƙin Allah madaukakin sarki akan bayin shi duk wani wanda Allah ya halitta yana da haƙi akan sai ka san haƙin wannan wa ma haqqul ibadi ala Allah ka san meye haƙin bayi su kuma akan Allah da Allah ya halice mu ya kawo mu duniya mu ma muna da haƙi akan ubangiji da Allah ina tambaye mu menene haƙin da muke da akwai akan Allah an tambaye mu azan jabal wakilce mu mu me haƙin Allah akan mu mu kuma menene haƙin mu akan Allah sai ji tambaye ta yi dingirgin ta yi nauyi qultu mu'adhu sai yace Allahu wa rasuluhu a'lam wannan ansar ta sai Allah da manzon shi wallahi ban sani ba malamai suka ce wannan yana daga cikin ladabi idan an tambaye ka in ka sani ka bada jawabi in baka sani kaga ce to ina ganin bara an kwatanta kar ka kwatanta in dai addinin musulunci ne ba a yi sa da kwatanci ka sani kawai ka sani baka sani ba baka sani ba imam malik mutanen wani kauye matsaloli suka dame su sai suka ce to mu tara tambayoyin mu mu yi mutum guda mu masa guduri ya je madina ya je tambayi imam malik suka tattara manyan matsalolin da suka addabi garin sai suka ga suna tambaya 40 suka tahi mutum daya suka bahi kudin guziri aka sama mai abun hawa tun tsakar har garin madina ya bai masa jawabi mutanen gari kaza suka turo ni da matsalolin iri kaza suna neman jawabin ka yace to bismillah matsalarsa ta farko da tambaya ita ce tambaya kaza tambaya kaza tambaya kaza tambaya kaza ya ji ta yace kai Allahu a'lam tambaya ta biyu Allahu a'lam tambaya ta uku ce kai wallahi ban sani ba ta hudu ce wallahi ban dace ba ta biyar ce ban sani ba ta tara ce to ita amsar ta kaza ce ta 17 amsar ta kaza ce ta 29 amsar ta kaza ce ta 38 sallallahu amsar ta kaza ce a cikin 40 kwaya hudu rak ya amsa mutum ya sahaba malik ita tun daga gari kaza fa aka turo ni kuma aka ce mana kai ne ka fi kowa ilimi da malanta kuma ka azami tambaya hudu rak kuma hasumin kudin mota da kudin guziri da komai in koma sai musu me yace ka hauja kinka ka koma ka je ka ce ka zo madina ka tambayi malik malik ya ce bai sani ba me matsala ciki ba matsala malamai suka ce ba abin da yake da dadi in baka sani ba kawai baka sani ba in ka sani ka faɗi abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai to himma ma aka tambaye sai yace Allahu wa rasuluhu a'lam ba zai ce ba tunda ina ga wannan zalati to inda bara in tanka ba wani tanki kawai ban sani ba kawai ban sani yace Allahu wa rasuluhu a'lam yace Allah da manzon sa ne suka sani kana sai manzo Allah ya ce masa haqqullahi ala al-ibad haqqin Allah akan bayi shi an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta mashi kada su hada shi da kowa a cikin bauta kada a gutsura wa kowa komai cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki wannan kuma tun daga karatun yau har mu kare littafin dukkanin sa haƙoƙin Allah ne za a karanta to kowanne haƙƙi aka karanta karka gutsura wa kowa ba sai Allah madaukakin sarki yace wannan shine haƙƙin da Allah yake da bukata a bayan shi in dai Allah ya halicce ka to kai ka bauta mashi shine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu wa haqqul ibadi ala Allah su kuma bayi haƙƙin da suke da akwai akan Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a shi kuma shine kada Allah ya azabtar da wanda baya hada shi da komai a wajen bauta in dai ka mutu kana da tauhidi ka mutu baka wa Allah madaukakin sarki shirka haƙƙin ka ne Allah ba zai maka azaba ba da haka wannan ka rubuta ka ajje ka sa a kwakwalwarka in dai ka je lahira baka shirka to Allah ba zai kona ka ba shine haqqullahi ala haqqul ibadi ala Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a qultu ma sai yaji wannan ai ta kwana gidan sauki gidan goje garau kawai kawai mu yi azra Allah madaukakin sarki tauhidi a bamu aljanna abinda kawai yake da bukata wannan sai ya ce afala ubashirun nasa nawa mutane bushara an gaya musu kawai din mai tauhidi dan aljanna ne koda yayi sakaci akan sallah koda yayi sakaci akan kaza koda yayi kaza in gaya wa mutane dan aljanna ne kamar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Zarar al-Ghifari manzon Allah ya ce duk wanda ya mutu cikin al'ummata baya shirka yake dan aljanna ne Abu Zarar ya ce masa koda ya sha giya koda mazinaci ne yace kwarai fa
koda ya sha giya koda ya yi zina dan aljanna ne Abu Dhar yaga girman zina yaga girman shan giya ya ce haba manzon Allah wa in zana wa in sarqa koda barawo ne matsinaci manzon Allah ya ce wa in zana wa in sarqa suka kara tafiya ce manzon Allah fa kace aljanna zai shiga koda ya zauna a gidan giya koda mai neman mata ne da dadudu yace wa in zana wa in sarqa wa in raghima anku koda yayi zina koda ya sha giya ko baka so dan aljanna ne a yake nan rike tauhidi da tsayuwa akan tauhidi babban abun al'amari ne sai ce an ba mutane bushara qala la tubashirhum fayatakilu sai manzo Allah ya ce kar kai garajen gaya wa mutane iyaka wannan kade zai shigar da su aljanna mutane sai su fatantance ku san karatun jiya muke ta maimaitawa fa ko in kawa mutane bushara mutane suka fahimci tauhidi sakaci za ko wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gaskiya in ka tada da yawanci kungiyoyin da muke tare da su suna da zagewa a wajen ibada tare da yawan yabu ibadar su akwai wahala a cikin ta kuma ba irin wanda Allah madaukakin sarki bace ya faɗa wani ya gani yana ta ihu a rana la ilaha illallah da faɗar ta daidai da ba daidai ba yana tsalle har da na gani tsoho mahul yana ta adungure ina la ilaha illallah sai nan ga dangantaka tsakanin adungure da la ilaha illallah da talib kace ma da adungure to da akwai dangantaka amma tsakanin la ilaha illallah da adungure wallahi ban ga alamar su ba ko ban taba ji inda aka ce manzon Allah yana karatu bai na alkafira ko yana adungure babu inda aka taba da labari hasani ma aka bawa a karantar da isa ake asna da rukubatahi ila rukubatahi wa ba aka fahi ala fahi zai malaika in zo dora hannun sa maki akan cinye sai ya hada guwarsa da guwarsa saboda karfa ake samun su kurkurtu ake samun musu wani kuma ya tahi tun daga Barno har je Zaria a kafa wai ta take yake kuma hitunanin sa wannan abun kusantar da shi zai zuwa ga Allah madaukakin sarki to wallahi ga duk wanda yake da subucewa akan bangaren aqida da waye da waye ka tada shi wahaltacce ne a rayuwa to kuma ahlus sunna da suka rike tauhidi sai ka tada su kuma kamar sakaci a wajen ibada yafi wato amma dai ga raka rike tauhidi ka rike sakaci akan ka rike natin ibada kuma addinin ka akan tubalin yafi ko akan tubalin laka bai da amfani gaskiya sai ce to idan mutane suka rike tauhidi suka san tauhidi kadai magani ne da zai aika wa su sakaci fa ya takilu daga ahlus sunna koda mutun ya fahimci tauhidi kuma ya dage da ibada lalle ya zama to mun rike alqur'ani ana karatun sa yadda ya dace a rike sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bita su yadda ya dace a rike sallolin dare a rike salloli na rana a rike azumi na tsawwaki a rike sadaka a rike sada zumunci a rike alheri a rike zamantakewa a rike makwabtaka duk wani abu da aka san zai kusantar da mutum zuwa ga Allah a rike shi kuma sai ka ƙara da tauhidin ka akhrajahu fi sahihayn yace wannan hadisin malamai Bukhari da Muslim sun rawaito su duka a cikin sahihan su idan Allah madaukakin sarki ya kai mu rana ya tabbata insha Allah sai mu tadda matsalolin da kamo tun da الحمد لله رب العالمين